Sashin Hausa na Murya Amurka ke magana akan mitoci 16, 21 da kuma 25. Masu sauraron mu jamhuriyar Niger kuma za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da Dalal FM gami da VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM sai kuma Alfa Radio dake Ghana. Za kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Saurari assalamu alaikum barkamu da wannan lokacin yau ranar 21 ga watan Satumba na shekarar 2017 Nazirul Ahmad Hausawa ne daga birnin Washington DC tare da Ibrahim Jarmai da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin da farko ga kanin labarai.
To ai Alhamis ma'aikatan ceto a kasar Mexico sun ci gaba da kokarin kaiwa ga waɗanda suka makale a cikin gine-gine da suka rushe a lokacin mummunar girgizar ƙasa da ta hallaka sama da mutane 230. Mahaukacin guguwar teku Maria ta yi sanadiyyar saukar ruwan sama kamar da bakin kwariya yau Alhamis a tsibirin Puerto Rico, ta kuma sa daukewar wutar lantarki da daukacin tsibirin da kuma ambaliyar ruwa a wurare da dama da kuma kashe akalla mutum guda. Shugaban kasar Iran Hassan Rouhani ya faɗa wa shugabannin duniya cewa yarjejeniyar makamin nukiliya ta daukacin kasashen duniya ce ba kasa ɗaya kawai ko kuma biyu ba.
To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji tattaunawar da muka yi da mai fashin baki kan harkokin tsaro dangane da ayyana 'yan rajin kafa kasar Biafar a yankin kudu maso gabashin Najeriya da kotun gwamnatin tarayyar Najeriya ta yi a matsayin 'yan ta'adda. Bayan haka za ku ji rahoto akan nasarar da dakarun sojin sama na Najeriya suka yi wajen tarwatsa sabbin sansanin 'yan kungiyar Boko Haram a dajin Sambisa. Bayan haka za ku ji shirin sai bango ya tsage wanda Jummai Alata shirya za ta kuma kawo, amma yanzu bari mu ji halin da duniyar take ciki.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. A yau Alhamis ma'aikatan ceto a kasar Mexico sun ci gaba da kokarin kaiwa ga waɗanda suka makale a cikin gine-ginen da suka rushe a lokacin mummunar girgizar ƙasa da ta hallaka sama da mutane 230. Ɗaya daga cikin ma'aikatan aikin ceton da aka gudanar a birnin Mexico an yi shi ne a wata makaranta wadda a jiya Laraba ma'aikatan suka hango wata yarinya da ke cikin wani gini da ya rushe kuma sun tabbatar da cewa tana da rai lokacin da suka ga hannunta na motsi. An gudanar da wannan aikin ne zuwa daren Laraba har zuwa yau Alhamis tare da yin takatsantsan da kaucewa rugurgujewar tarin baraguzai yayin da suke kokarin kaiwa gare ta. Rodolf Ravulka daya daga cikin ma'aikatan ceton ya faɗa wa gidan talabijin na FORO cewar yarinyar ta faɗa musu sunanta Frida, kuma bayan haka ta faɗa musu cewa akwai sauran yara biyu da kuma sauran mutane amma ba ta sani ba ko suna da rai.
To nan kuma magana ce akan mahaukaciyar guguwar nan ta teku wacce aka yi wa lakabi da Maria wacce ta yi sanadin yar saukar ruwan sama kamar da bakin kwariya yau ranar Alhamis a tsibirin Puerto Rico. Ta kuma sa daukewar wutar lantarki a daukacin tsibirin da kuma ambaliyar ruwa a wurare da dama da kuma kashe akalla mutum guda. Guguwar ta kasance mafi muni da ta shafi yankin Amurka a cikin kusan shekaru 90 da suka wuce. Sama da mutane 11,000 ne suka fake a ɗaruruwan matsugunan da aka kafa a faɗin Puerto Rico, yayin da wasu kuma suka fake a gidajensu. Haɗarin ya saukar da ruwan sama da ya kai mizanin santimita 50 a wasu wuraren, yayin da iskar mai ƙarfi ta kada wayoyin wutar lantarki da na wayar hannu ta kuma yayar fin gine-gine.
Labarin na zo muku ne daga nan sashen Hausa na Murya Amurka a birnin Washington DC. Shugaban kasar Iran Hassan Rouhani ya faɗa wa shugabannin duniya cewar yarjejeniyar makamin nukiliya ta daukacin kasashen duniya ce ba kasa ɗaya ko biyu ba. Yace ina mai tabbatar muku da cewa kasar Iran ba za ta kasance kasa farko wadda ta keta ka'idar yarjejeniyar ba, amma za ta maida martani da ya kamata akan duk wani bangare da yayi. Abin takaici ne idan wannan yarjejeniyar ta wargaje a dalilin baki a siyasar duniya. Kalaman Rouhani martani ne ga shugaba Donald Trump na Amurka, wanda ya bayyana wa shugabannin duniya jiya Laraba cewar yarjejeniyar ɗage takunkumin tattalin arziki da aka kakaba wa Iran domin ta daina shirinta na nukiliya ita ce yarjejeniya mara kan gado da Amurka ta taɓa kullawa.
To ayyuka Alhamis, dubban masu zanga-zanga suka fantsama a titunan babban birnin kasar Philippines domin yi wa 'yan ƙasa gargaɗi akan yiwuwar komawa mulkin kama karya a ƙarƙashin gwamnatin Rodrigo Duterte. masu zanga zangar sun bayyana cewa shugaba Duterte na da halaye kusan iri guda da na tsohon shugaba mai mulkin kama karya wanda shugaban ne yanzu ke mutuntawa. Ya kaddamar da gagarumin samaman yan sanda akan masu amfani da miyagun kwayoyi jim kadan bayan ya hauka gadan mulki shekarar da ta gabata, lamarin da ya halaka dubban masu fataucin miyagun kwayoyi.
Ganin yadda sakamakon zaben kasar Faransa ya kasance da kuma yadda kasar Burtaniya na kasar Burtaniya ya kasance ya daurewa mutane kai a shekarar da ta gabata, kuma za iya dan haka za iya hasashen yadda zaben kasar Jamus zai iya kasancewa. Ana sauran kwanaki biyu a yi zabe Angela Merkel na hanyarta ta ci gaba da shugabancin kasar karo na hudu. Yan adawa a zaben British da zaben shugaba Donald Trump na kasar Amurka, Jamusawa ba sa cikin yanayinsu ko kuma cikin sakin yin sakina dafi. Bincike kafin zaben ya nuna cewa suna buƙatar abubuwa su ci gaba da kasancewa kamar yadda suke ga mafi yawancin Jamusawa. Kalaman na yakin neman zaben ita Angela Merkel bai wuce uwa ta fi sanin abin da ya fi dacewa ba, kamar yadda yake tana ci gaba da gudanar da yakin neman zabenta.
To a ƙarshe kuma, a yau Alhamis, Prime Minister Iraki Haidar Al-Abadi ya bayyana cewa dakarunsa sun fara kokarin kwato birnin Hawaja, daya daga cikin gari na ƙarshe da ke hannun mayakan ƴan kungiyar ISIS. Mayakan kungiyar ISIS na rike da birnin Hawaja tun shekarar 2014, lokacin da kungiyar ta mamaye wurare da dama a arewaci da kuma kudancin ƙasar. Majalisar Dinkin Duniya ta bayyana cewa sama da fararen hula 100,000 ne suka arce daga wuraren cikin shekaru uku da suka wuce. An kiyasta cewar fadan zai iya shafar mutane 85,000 da suka rage a wurin. Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na Murya Amurka a nan birnin Washington DC. To kamar yadda kuka ji a farkon shirin, kotun gwamnatin tarayya a Najeriya ta ayyana kungiyar ƴan fafutukar kafa kasar Biafra, wace aka fi sani da IPOB, a kudu maso gabashin Najeriya a matsayin ƴan ta'adda. Abubakar Janaidu na Murya Amurka ya tattauna da Professor Halifa Dikwa, inda ya fara da tambayarsa shin me hakan take nufi ga kasar baki daya.
Wato dama ƴanci ba a ce ƴanci ba ce da iyaka ba ne. ƴanci ana yin ta da fatar baki ne, amma idan ƴanci ya yake har da yin amfani da abin da zai raunana mutum ko kuma jajin mutane fiye da kima ko a razanar da al'umma, bai zama ƴancin fatar baki irin na Amurka. A Amurka ma ba a yarda da shi ba, irin Second Amendment da ake fada, banda barazana, banda neman a tayar da fitna, wanda nan hukumomi za su je su alaƙa. Amma a Najeriya ne aka yi sakace a siyasance aka bari ya wuce. Misali na biyu, na ga wannan abin a kulle ne, wato wata manufa ce na neman a hana dare-dare da ake so a kawo cikin yanayin canjin da aka samu, domin a da ba haka ya kasance ba, kuma mutanen da suka tsaya ga yaron da yake faɗi abubuwan da ba su dace ba a karfe ma ta siyasa babu shi tun shuru. Sannan kuma wanda suka tsaya masa beli lokacin da ya fara bugewa sharutan beli, ba su kawata ba, ba su zo kotu su ce shi abin da muka yi din ya fara tallata ta gida kamar yanke hannunmu duk da su yi ba sun yi gun da bakinsu. Saboda haka wanda yake wannan halin in ba shi da wayo wanda yake kallonsa yana da shi, amma kuma da su da masu rubutun nasu da su an bokunsu duk lokacin na wani daga kasar Yarbawa ko kuma daga musamman ma daga arewa, idan ya tashi ya yi wata magana sai ya kasance wannan ne laifi ya fi wannan. Shin ire-ire waɗannan rayu ne ke riga sun wuce? A dama ana yin su kasashe ne daidaiku ne suka yi, kamar Amurka da kasar Isra'ila da suka yi wa sauran kasashen duniya wannan malakacin ke ya riga ya ci balle mutum kana da abu ga komai an san ka da tabi'a ta mutanen Afirka da girmama na gaba da sauran su suka tsinta wannan kwaikwayon halayyar da ba ku da amfani shi ne ina ji yana da kyau hukumomi kar su rage wa wasu domin an rage musu ne da a ce wani abu a arewa ne bai kai haka ba ai mu misali mun da muke da yan arewa ne daga Borno ne sai abubuwan da suka faru a yanayin wasu na ta'addanci ai iyaye da kanki ne lokacin da aka fara duk da cewa wanda akwai wanda aka tela samu ne kar a cika shiga da cikin jin zama wani abu daban
to shin shi yanzu wannan bawan Allah Nnamdi Kanu me ya wajaba a kansa bisa wannan ayyanawar da kotu ta yi na cewa kungiyar ta zama kungiyar ta'addanci
eh shi ne ba zai saka tallafewa ba in da za a bi doka sai dai wani zai yi amfani ya fara maganan biyabura nan kuma a fuskan na lalima a hankali a siyasance wanda zai iya amfani da yanda aka zabe su a siyasance su kai majalisa kuma a tattauna da sauran kabilu na kusa da sauran su a cikin lalima in dai akwai doka a kasan maganan Nnamdi Kanu ya zauna a waje babu shi ko ina ya je domin abin da ya yi ba wata kasan da za ta ba shi dama ya je ya zauna.
Madalla har ila yau dai a Najeriya dakarun sojojin samar kasar sun wargaza sabbin sansanin yan gudun yan kungiyar Boko Haram a dajin Sambisa ga Hassan Maina kaina dauke da cikakken rahoton.
Rundunar sojojin saman Najeriya ta ce jiragen lakin asirinta sun gano yadda mayakan Boko Haram ke son sake kakkafa sabbin sansanoni a cikin dajin Sambisa abin da yasa kenan suka kaddamar da centering operation ruwan wuta a cikin wannan daji na nemi karin bayani daga babban hafsan hafsoshin sojojin saman Najeriya Air Marshal Sadiq Abubakar
dalilin kaddamar da wannan exercise shine mun fahimci cewa akwai wani kokari da waɗannan ƴan ta'adda suke yi saboda su sake neman kafa wata sansani a cikin wannan daji na Zambiza a wurare guda hudu musamman to sai muka ga cewa ya kamata mu dauki mataki to saboda haka wannan exercise makasudin shi shine mu tabbatar da cewa wannan mataki wanda suka dauka bai tabbata ba kuma mun samu biyan bukata kware da gaske kuma waɗannan wurare da muke tsammanin muka gansu mun tabbatar da cewa a lokacin da muka kare wannan exercise babu alamun su a wajen har yanzu muna shawagi kamar yadda muke a koda yaushe sai dai a waɗannan kwanaki goma mun tabbatar da cewa mun kai farmaki dare da rana saboda mu tabbatar da cewa wannan manufa ta su wanda muke ganin cewa mummunan manufa ce da za ta cutar da jama'a bata tabbata ba
me hana lokacin ba bude musu ta ba dan an ce kamar akwai lokacin da aka hango ko shekau ko ko mukarrabansa me yasa lokacin ba ku yi ta an gama ba
al'amarin yaki a sama yana da wasu kaidoji wanda daya daga ciki ba ko da yaushe ne zaka ga mutane kawai ka afka musu ba dole sai ka tabbatar da cewa mutanen da ka ganin nan ba mutane ne wanda suka cancanci ka afka musu dan ainihin abinda muke abinda yasa muke wannan yaki shine mu kare mutunci mutane wanda ba su ji ba ba su gani ba da ake kashewa ana yanka su da sauransu saboda haka in cikin yin haka kuma ka je ka afkar da wanda bai da wani haki a ciki to kaga kashi kai ma ka fada sahun su kenan to saboda haka shi sa lokacin da muka gansu mukan dauki lokaci mai yawan gaske mu tace duk abubuwan da muka gani saboda lokacin da muka tabbatar da cewa mun samu cikakken bayanan da muke bukata musa wannan irin wannan operation saboda mun san cewa zai nasara
tohon commander a rundunar sojin saman Najeriya Air Commander Ahmed Tijani Babagamawa yace wannan sintiri na operation ruwan wuta yazo daidai lokacin da ya dace
ai shi wannan operation ruwan wuta wadda su dakarun sojojin sama suke kan yi yanzu yana da muhimmanci duk in ka duba ko America yakin da suke a Afghanistan wayanda suke yi a Libya wayanda suke yi a Syria da sauransu ai duk sojojin sama su ne suke yi sannan suke samun wannan nasarori sai sojojin sama sun shiga sun samu nasarori sannan sojojin kasa su durka su shiga ciki
Hassan Maina Kaina muryar Amurka daga Abuja Nigeria
Har yanzu dai kuna tare da sashin Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC agogon mu na cewa karfe 11 da minti 15 yanzu kuma ga shirin mu na gaba
Assalamu alaikum masu sauraro Jummai Ali daga birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da sai bango ya tsage Brigadier General Usman Sani kuka sheka Mai magana da yawan rundunar sojan Najeriya zai ci gaba da amsa tambayoyin da aka masa a wannan fili sai a biyo mu a hankali. To kafin mu ji tambaya daga mutum na gaba, an yanke Maiduguri dai su suka fi fama da wannan matsala tunda su aka fi kai ma hari kafin a kai hari ko ina zaka ji za a kai a yankin Maiduguri ko wani kauye da ke kusa da Maiduguri don kwanan nan ma ita kungiyar Amnesty ta buga wani rahoto akan cewa tun daga watan Afrilu zuwa yanzu su yan Boko Haram sun kashe farar hula 381 to game da wannan yanki na Maiduguri waɗanne abubuwa ake yi sabo kuma wani taimako kuke so jama'a su ba ku
akwai kuwa da dama da ake yi kuma saboda dalilai tsaro ba zan yi to miki dalla-dalla in shaida miki abubuwan da ake ba hasali ma idan kika yi la'akari da cewar kwanakin baya mun kullo da wani sabon salo na mobile strike teams wato waɗanda su aikin su ne ya kasance kaman ko ta kwana sannan kuma su buɗe hanyoyi da aka buɗe kin san akan samu matsaloli da yan ta'adda idan mutane na tafiya kan hanya sukan masu fashi saboda suna neman kuɗi ko abu sannan baya ga wannan abubuwa da kuma shingaye da ake ta yi a duk waɗannan abubuwan kuma suna ta'allaka ne ga ainihin maganar da kika yi ta cewar wani taimako muke so ko kuma gudunmuwa da muke so jama'a su ba mu to gudunmuwar da suke ba mu ita ce ta ba da bayanan sirri to duk da haka muna so kada su gaji su ci gaba da bada waɗannan bayanan sirri saboda suna da tasiri kwarai da gaske kan nasarar da muke samu wajen kakkaɓe waɗannan 'yan ta'adda na Boko Haram haƙƙi ne ya rata ga kan kowa a tabbatar da an sami tsaro ingantacce to hakan ba ta faruwa ko ba ta samuwa har sai kowa ya yi bakin gudunmuwar shi ko kuma ya ba da gudunmuwa daidai gwargwadon hali wannan gudunmuwa ita ce ya kasance an kula da sha'anin tsaro sannan kuma idan aka ga abin da ba shi kenan ba a shaida man kuma ba wai sai an jira ba sai shiri na rediyo ko wasu abubuwa akwai layin wayoyi kuma da kuma kankanonin jami'an tsaron mu da muke da su kamata idan mutum ya ga abin da bai amince bai sanar amma ko da ma hakan za ta yi mashi wuya akwai lambar waya ta musamman wadda kawai a turance 193 wato 193 kowane network wallau Airtel ne wallau 9 mobile ne ko MTN ko ma wani iri ko Glo kake da shi idan ka kira inda ka ga abin da ba shi kenan ba ka kira wannan lamba 193 insha Allah a cikin jami'an mu su za su dauka kuma za a yi maganin abu
to mutum na da maturo na gaba bismillah ko
assalamu alaikum
wa alaikum salam
To sunana Said Ibrahim.
To muna jinka.
Aje muna tambayan general ne akan magin maganan checkpoint din nan da suke su gudu ba suka tarko su babban gida da yobe.
To makai tambaya ba yaji me tambayar ka din?
Yawa tambaya ta ce kusan umu mun kasa gane bambancin tsakanin gwamnatin Goodluck Jonathan da gwamnatin General Buhari wajen karban cincin sojoji akan checkpoint. Saboda za mu zo mu sauke fasinja su wuce tukunan mu direbobi in mun zo kuma sai an tambaye mu mun ba da wani abu tukunan na goro.
Kamar nawa kuke bayarwa? Abin da ke nada
kusan har yanzu bai kai.
Kamar nawa suke cewa kuma?
Ko naira 50 Naira 50 naira 100 ne dai haka.
To sojoji ne ko yan sanda?
Ah sojoji ne, akwai checkpoint a babban gida, akwai checkpoint a dafci, akwai checkpoint a Gujiba, in ka tarko ba ta karba, akwai checkpoint a Gujiba.
To so a takaice dai duwannan wuraren bincike idan ka idan direba ya je sai ya bada na goro kuma kana zargin cewa sojoji suke karbe ko?
Eh sojoji ne ka wallahi. Zaki.
To General Kaji batun nashi ko?
Eh so nake in ji sunan ɗaya checkpoint da cece koko naji dai ka tarko babban gida Gujiba sanan da cece da babban gida.
Aha.
Da ci burtani local government ne da ci da ci.
Dapci to
da babban gida
da
sanin da babban gida wajen gida ka kenan.
To ya faɗi sunayen wuraren kaji ya ce Dapci Gujiba to babban gida eh eh to
sanin kai ta gaidan ne ko eh hanyar gaidan ne amma su ba ta sauke mutane normal ne in ka zo wucewa ne za su je ka na goro ka ba su in ka ba su kuma za ka kai parking dan ni sai tin san ma da nazo ni da ban bayar ba ka kin yi fadin koma baya na koma baya akan kudi sai wani daga baya ta so nake ba tin jini a guna shine yasa yake koma baya bran fiti ba sai dai yake fito zo ba da mu zo ka tafi kawai na zo na kama hanya sai na wuce na tafi ina da tafi din kenan
to to General Kaji ko
eh amma tu nani
to wace ansa zaka bashi
wato ansa da zan bashi shine ai na ji koken shi kuma tabbata gidan zamu bincika in dai har aka tabbatar da wannan batun gaskiya ne kuma waye na so da zai tabbatar man da ranar da lokacin da hakan ta faru so da ya kasance mun bincika mu san waye ke aiki a wannan lokacin a wannan guri a da kaman yanda ya bayani don da zamu bincika su na hukunta in dai har aka tabbatar yana da laifi amma ko menene ina so da Allah yayi hakuri za a bincika.
To malam mai tambaya zaka iya tuna ranakun da wannan abu ya faru ko ko yana faruwa ne kullun?
Ah kullun ne yana faruwa amma dai akwai shi checkpoint naka ta kudin ba ta karban kudi gaskiya ne maganan gaskiya su ba ta karban kudi kwata kwata na Gujiba ne suke takurawa kusan dukkan da sai kusan ka ba da kudi ba da kudin ba eh ka tarko ba ta karban kudi.
To General Kaji ka tarko ba sa karba eh amma sauran wuraren kusan kullun yake faruwa. To bismillah mutum na gaba.
Assalamu alaikum. Ina Maruji daga Gujiba.
To.
To taruwa alhamdulillah dai mun samu zaman lafiya a Gujiba. Shine nake shi kuka ce yana sanin cewa yanzu daga Gujiba zai yi karfe 6 da yayi ke dodowa da Matuza ko kuma daga Gujiba sai zuwa Bunyadi daga karfe 6 da yayi. Shine tambaya.
Ban gane tambayar ba ni kaina me kake nufi?
Tambayan da nake yi shi ne nake alhamdulillah an samu zaman lafiya yanzu a jihar Yobe sannan kuma ni ne zaune ne cikin Gujiba ne.
To to me ya tambayar ka?
Kace shi da idan ni yawa idan kace shi da yayi ba za ka shiga Gujiba ba ba za ka fita ka yi dunya ne ba shi ne tambayar da nake so yi kuma ba za ka zo da masu ba.
To a takaice tambayar ka shin shi ne me yasa ake hana mutane wucewa idan shida ta yi?
Ya ina ga wato kin san akwai wasu akwai inda aka hana yawo musamman ma da daddare inda nan wuraren suna cikin daga cikin su kuma abin da nake so ya gane ba a kawo irin waɗannan dokoki don a kuntata ko a tsananta ma jama'a sai dai inganta yanayin tsaro amma ko me kenan shi ma zan bincika a me musabbabin da ba za a bari mutane su ci gaba da walwala ba zuwa karfe 6 amma shi ma ya sani idan mutum ba dai daren ta iyaye ba kuma ina ma zaka je har ya kasance ka yi dare karfe 6 ba tai ba kana inda zaka ba amma dai duk da haka za a bincika idan har akwai wani dalilin da yasa haka za a tsaya.
Abin da ya sauka kenan a yau sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu za mu dawo domin gabatar muku da wani sabon shiri. A halin yanzu kuwa Jummai Ali daga birnin Washington DC nake fatar a huta lafiya.
shirin sai bango ya tsage kenan daga bakin Jummai Ali. Yanzu kuma ga kadan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar email.
Sakon farko ya fito ne daga Shehu Adamu Rijau. Yace ina taya daukacin ƴan uwa musulmin duniya murna bisa shigowar sabon shekarar musulunci. Da fatan Allah ya lullube mu da alherin da ke cikin ta. Tsautsayi da haddiran da ke cikin ta kuma yayi mana katanga karfi da su alfarman manzon Allah Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salam VOA Hausa. Yajin aikin daga mayyar kungiyoyin kiwon lafiya na Najeriya suka tsunduma abin takeici ne kwarai. Ya kamata gwamnatin Najeriya ta dubi halin kunci da marasa lafiyar kasar za su tsinci kansu a ciki sakamakon wannan yajin aikin. Ta sasanta daga mayyar kungiyoyin kiwon lafiyar duk samun mafita. Sako daga Ahmadu Abacha Mashina. To gwamnonin da shugabannin Arewa ya kamata ku ƙara kokari wajen tabbatuwar samun nasara aikin hako mai da ake ci gaba da gudanarwa a wannan yankin namu mai albarka. Sako daga Ibrahim Musa Kirfi jihar Bauchi a Najeriya. Sako na gaba yace to dattawan kudancin Najeriya da fatan za ku amsa kiran dattawan arewacin kasar suka yi na ku fito ku yi tur da rajin da IPOP ke yi na kafa kasar Jamhuriyar Biafra. Sako daga dan kishin kasa na karamar hukumar Dambam Hussein Abba Dambam jihar Bauchi. Salam VOA muna yabawa gwamnatin kasar Jordan kan cika alƙawarin ba da tallafin kayayyakin yaki ga kasar mu Najeriya. Da fatan sauran kasashen da suka dauki irin wannan alƙawarin za su gaggauta cika shi. Daga Adamu Habu Umar Enyanga karamar hukumar Taura a jihar Jigawa. Sako na gaba na hadin gwiwa ne daga Bashir Kansila mai tukunya bakin kasuwa jiran daji jihar Kebbi da Ado Salati goma ga Annabi Rijau da Abubakar Sadiq Badal jihar Adamawa. Suka ce gaisuwa da fatan alheri zuwa ga ma'aikatan VOA Hausa baki daya. Hakika tattaunawa akan hanyoyin da za a bi domin inganta makarantun allo a Najeriya da wata kungiya mai zaman kanta da hadin gwiwar ƴan jaridu suke yunkurin yi a arewacin kasar yayi daidai. Muna fatan Allah ya sa su cimma nasarar wannan yunkuri nasu, amin.
Kafin mu karkare ga Ibrahim Jarmai da takaitattun labarai.
Kuma nazar a yau Alhamis ma'aikatan ceto a kasar Mexico sun ci gaba da kokarin kaiwa ga waɗanda suka makale a cikin gine-ginen da suka rushe a lokacin mummunar girgizar ƙasa da ta halaka sama da mutane 230. Ɗaya daga cikin aikin ceton da aka gudanar a birnin Mexico an yi shi ne a wata makaranta wadda a jiya Laraba ma'aikatan suka hango tarinya da ke cikin wani gini da ya rushe kuma sun tabbatar da tana da rai lokacin da suka ce ta yi motsi da hannunta. Mahaukaciyar guguwar teku Maria ta yi sanadiyar saukar ruwan sama kamar da bakin kwarya a yau Alhamis a tsibirin Puerto Rico. Ta kuma sa daukewar wutar lantarki a daukacin tsibirin da ambaliyar ruwa a wurare da dama da kuma kashi akalla mutum guda. Shugaban kasar Iran Hassan Rouhani ya faɗa wa shugabannin duniya cewa yarjejeniyar makamin nukiliya ta daukacin kasashen duniya ce ba kasa ɗaya ko biyu ba. Yace ina mai tabbatar maku da cewa kasar Iran ba za ta kasance kasa farko wadda take keta ka'idar yarjejeniyar ba, amma za ta mai da martanin da ya dace akan duk wani bangare da yayi haka. A yau Alhamis dubban masu zanga-zanga suka fantsama titunan babban birnin kasar Philippines domin yi wa 'yan kasar gargadi akan yiwuwar komawar mulkin kama karya a ƙarƙashin gwamnatin Rodrigo Duterte. Masu zanga-zangar sun bayyana cewa shugaba Duterte da halaye kusa da iduda da na tsohon shugaban mai mulkin karya kama karya wanda shugaban na yanzu yake mutuntawa.
To madalla masu sauraron mu anan kuma zamu da sa'aya sai kuma can anjima da dare za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Ibrahim Jarmai da ya taya ni gabatar da shirin da kuma Mrs Julie Lazarus Grisham da ta bada umarni da injiniyan mu na yau Najira Ahmad Hausawa ke cewa ku huta lafiya. Yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.